sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mutum ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. Kana masu na'urar computer suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurare assalamu alaikum, yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Sahab Imam Aliyu. Muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za ku yi cewa barayin da aka kama a jihar Kaduna kuma su ansa lallai sun yi satan. Haka ma a jihar Plateau an samu barayin shanu. Kana muna da shirin Maryam na kallabi tsakanin rawuna da sakon da ku masu sauraro kuka aiko muna. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yau Juma'a Barack Obama zai zama shugaban Amurka na farko da zai kai ziyara Hiroshima, birnin da jiragen yakin Amurka suka jefa makaman kare dangi a zamanin yakin duniya na biyu, ranar 6 ga watan Agusta 1945. Shugaba Obama ya ce ba zai nemi gafara kan shawarar da shugaban Amurka na zamanin Harry S. Truman ya yanke na jefa makaman nuclear Hiroshima, wanda nan take suka halaka mutane 80,000 suka kuma gama da kashi 90 cikin 100 na wannan birni. Sannan daga bisani wasu dubun dubata suka mutu sakamakon shakar guban wannan makami. Shugaba Obama zai aje furanni a dandalin tunawa da kuma karrama zaman lafiya, sannan yayi ziyara a yayin birnin. An gayyaci da dama daga cikin waɗanda suka tsira daga harin su halarci wannan biki. A halin da ake ci kuma shugabannin kasashe masu arzikin masana'antu da ake kira G7 sun ce za wato ci gaban tattalin arzikin duniya shine babban abu da suka sanya a gaba cikin gaggawa, kuma suka bayyana damuwa kan Koriya ta Arewa da Rasha da kuma rikici kan iko ga wasu sassan teku da ke kudancin China akan malataron koli da suka yi a can Japan.
Dan takarar shugaban kasar Amurka a jam'iyyar Republican Donald Trump jiya Alhamis ya alƙawarin zai soke rijejeniyar da kasashen duniya suka cimuwa kan dumamar yanayi a birnin Paris a cikin wani jawabi da ya gabatar a wani taro kan harkar man fetur da aka yi a North Dakota. Ya soki Hillary Clinton wacce take kan gaba a takarar da ake yi da jam'iyyar Democrat dangane da matsayinta a kan manufofin da suka shafi makamashi. Ya zana dalla-dalla irin bambance-bambancen da suke tsakaninsu kan batu da zai taka muhimmiyar rawa a zaben Amurka na bana. Trump ya zargi irin matakai da a manufofin shugaba Obama kan makamashi da kuma yin zargin cewa karkashin Hillary Clinton al'amura za su kara dagulewa ne.
Jami'an Amurka suna gargadin cewa karfin kungiyar ISIS na iya janyo ayyukan ta'addanci a fadin duniya, ciki har da Amurka, ba tare da wata mu'amala tsakanin kungiyar da waɗanda za su gudanar da danyen aikin ba. Muna cikin wani sabon babi na ta'addanci a fadin duniya, inji mukaddashin sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida Alejandro Mayorkas a bayani da ya gaban wani kwamitin majalisar dokokin Amurka jiya Alhamis. Saboda yanayin irin waɗannan hare-hare da suka samo sarsala daga farfagandar ISIS, yana da wuya jami'an aikin leƙen asiri da na tsaro su gano su gabanin su kai hare-haren, kuma hakan yana iya aukuwa ba tare da an sani ba, inji sakatare Mayorkas. Dan majalisar dattijai Tom Carpenter na jam'iyyar Democrat ya ce ya amince da matsayar hukumar tsaron cikin gida, ya ba da misali da harin da aka kai San Bernardino cikin jihar California inda maharan suka halaka mutane 14.
Labaran duniya kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. A jamhuriyar demokradiyyar Congo, jami'an tsaro sun tarwatsa zanga-zanga a duk faɗin ƙasar jiya Alhamis. Wakilin muryar Amurka William Close ya aiko da rahoton cewa an hakikanci cewa an kashe mutane 2 a birnin Goma da ke gabashin ƙasar. Masu zanga-zanga sun taru kusa da ginin majalisar dokokin ƙasar. Manyan jami'an hamayyan ƙasar ne suka shirya zanga-zanga domin nuna adawarsu kan ikirarin da suka yi cewa shugaba Joseph Kabila yana kokarin jinkirta zaben har sai ya sami sukunin sauya tsarin mulki domin ya yi tazarce. A farkon watan nan ne dai kotun tsarin mulkin kasar ta yanke hukuncin cewa shugaba Kabila yana iya ci gaba da jan ragan mulkin kasar idan har aka dage zaben kasar da aka shirya za a yi a cikin watan Nuwamba. Shugaban yan hamayya Eva Bazaiba ta ce take cewa sakonta ga shugaba Kabila shine wa'adin mulkinsa ya kare ranar 19 ga watan Disamba na shekarar 2016, da ce idan ba shirye zabe ba har zuwa lokacin ba, to ɗan hamayya za su ɗauke shi a zaman wanda ya shirya juyin mulki da kuma sabawa tsarin mulkin ƙasar.
Wani shahararren malamin addinin Islama ya ce an hana ɗaukar hoto za, wato na zamani da mutum zai iya ɗauka da kansa tare da kyanwa da ma kowace irin dabba, sai dai idan hakan ya zama wajibi ko tilas. An gaya wa Sheikh Saleh bin Fauzan Al-Fazwan, wadda wakili ne a majalisar malamai ta ƙasar Saudiya, lokacin da ya bayyana cikin wani shirin talabijin ranar 17 ga watan Afrilu cewa wata sabuwar al'ada tsakanin 'yan ƙasar Saudiya shine waɗanda suke kwaikwayon Turawa shine ɗaukar hoto da dabbobi, kamar yadda aka gani a wato a bayani da yi a wani faifan bidiyo da wata ƙungiya mai sa ido kan kafofin yaɗa labarai a Gabas ta Tsakiya suka saka a dandalin YouTube. Malam Al-Fazwan ya ce, menene me kake nufi hoto da kyanwa? An hana ɗaukar hoto, batun kyanwa ma ba matsala ba ce. An hana ɗaukar hoto idan ba dai ya zama wajibi ba, ba tare da kyanwa ko kare ko dilan Turai, ba tare da komai ba. Ɗaukar hoto da dabbobi ita ce al'adar ƙasashen yammacin duniya, ba ita ce al'adar ƙasashen yammacin duniya kadai da take fuskantar kalubale da ake sa mata ido kuma inda masu ra'ayin mazanjiya a addinance, inda ake bin tafarkin wahabiyanci mai tsanani, kamar yadda wata mujallar America News da Washington Post suka buga.
To labaran duniya kenan, ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar America kenan, birnin Washington DC. To bari mu yaye shirin kallabin da batun barayin da suka amsa laifinsu a Kaduna, kamar yadda Isa Lawal Ikara ya aiko mana cikin wannan rahoton.
Rindinar 'yan sandan jihar Kaduna ta cafke wasu mutane kimanin guda 40 bisa zargin tafka manyan laifuffuka mabambanta da suka hada da tun daga fashi da makami da satar mutane ko garkuwa da su. DSP Zubair Abubakar shine kakakin rindinar 'yan sandan jihar Kaduna, kuma shine yayi wa manema labaru karin haske.
Rayi ne masu fashi da makami da kuma masu sata mota da makamai, sannan kuma masu sata mutane wadda aka fi sani da yin garkuwa da mutane, da kuma masu satan shanu. A cikinsu mun kama masu wato barayin nan, masu fashi da makami da kuma masu sata mota da makamai wajen 20, har da mata guda 2. Matan nan su suke aji musu a bindiginsu. Sannan kuma akwai masu sata mutane wadda aka fi sani da masu garkuwa da mutane 12, da kuma masu satan shanu guda 8. Akwai bindigogi da artashi wadda muka samu a wurin waɗannan barayin. Mun kwace su, suna nan a wurinmu. Sannan kuma muna nan dai muna tabbincike waɗansunsu, sun gaya mana abubuwan da suke da kuma ƴanwansu wadda ba a samu kama su ba, wadda kuma muna kokarin mu gan mun kama sauran. Sannan in mun gama binciken za mu kai su kotu domin hukunci.
Ya kuke yi ne bayan kun kai kotun nan sai ka ji an ce an ga wasu sun dawo kamar inda muka zanta da wasu?
Kamar yadda ka ji a wurinsu, lallai akwai wa'anda wato mun sha kai su kotu. To shi yasa mai girma commissioner ya ce zai kokari ya yi magana da mutanen kotu su taimaka, domin waɗannan mutanen an sha kama su kamar yadda ka yi zantarwa da su, wadda suka gaya maka, kuma mun sha kai su kotu. Sannan mu ba mu san me yake faruwa daga baya ba, sai mu gansu kuma mu sake cafko su. Yanzu yadda na gaya maka, wannan shine na uku wadda za mu kai su kotu.
To kome wasu daga cikin waɗanda ake zargi da tafka waɗannan manyan laifuffuka ke cewa?
Ni Usman Umar ne, ni ɗan Jibiya ne. Kira ta 25. An kira ni ne ban san akan abin da za a je a yi ba, da aka nuhi kuma ta aka ce a kashe mutum, na ce ban iyawa. Ni na tadda shi, na ce mai Allah kai ni saman shi, na ce to ka tashi ka tsere, ni ban taɓa kashe mutum ba.
Amma dai akan kashe a gabanka?
A'a, ba a taɓa ba.
Bindiga a gurin wa aka samu bindiga?
Cikakken bayani, kana ji ko? Ko game da haƙƙin rayuwata ta ƙare, na san su suka kashe ni. Shi kuma wannan shi ya kawo bindiga.
Bindigogi nawa ne?
Ɗaya ne na sani wurinsu. Sai da ya kwanta bacci suka sa aduna suka sassare shi suka kashe shi.
Sunana Inusa, shekara na idan kai 20.
A ina kake?
A ƙaramar hukumar Kubau Kargi nake.
Yaushe kuka fara wannan satar mutane?
Gaskiya bana muka fara.
Mutum nawa kuka sata bana?
Tsakani da Allah mutum ɗaya kuma ya gudu.
Me kuke to amma da bindigogi?
Sata muke.
Wace iri?
Muna tare hanya.
Kamar a ina da ina?
Kamar yankin abun nan, hanyar Abuja, haka nan wajen jere zuwa wajen lafiya.
Ya kuke wajen tar hanya kuma kamar da wani lokaci?
Eh, gaskiya mun fitar hanya misalin karfe 7.
So nawa ka tar hanya?
Eh, to gaskiya ba na so uku.
Ba rafa?
Bara ne gaskiya duk abin da na faɗi ma Allah boye sai in ma ƙarya.
Kai da yawa kenan.
Gaskiya yi.
Bara waccan fa?
Shi bara waccan na fara ma koyo.
In kun tare kukan harbe ne?
A'a. In mun tare mutum ya tsaya za mu karɓi abin da ke hannun shi mu yale shi.
Idan ya ƙi ba ku fa?
Yo, in babu ai dole mu haƙura.
A wai in yana da shi misali ya ƙi ba ku ba za a harbe shi ba?
Gaskiya ba harbe.
Amma me kuke da bindigar to?
Eh, to ai ka san bindiga ita tana barazana.
Wai me kuke da kuɗin nan ne in kun karɓa?
Kashe kashe haka nan kawai da ba amfani.
Ana kuke samun bindiga?
Eh, bindiga kan tsakanin da Allah babban mu ya samu mana ita Libya.
Wai babba?
Abubakar.
Suna har mai Hausa.
Menene kawo kana?
Kesan robbery ne.
Kaɗan ina ne?
Ni ɗan Kaduna ne.
So nawa kenan kuna wannan?
Wani tunan na uku.
Ana kama ka ba, amma so nawa kuna yi?
Gaskiya zai kai zuwa sau huɗu.
Me kuke yi?
Shi ne robbery ɗin, snatching ɗin mota.
Ya kuke yi?
Eh, to gaskiya ni driver ne nake tukawa, ba wani nake ba da ni ake karɓa ba. Ni driver ne nake tukawa zuwa Katsina.
Amma kamawa biyu an ce ana ganin ka kai da bindiga.
Wancan theft ne. Sannan sai na biyu shi ne robbery.
To ya kuke yi? Ko da ma tukawa kake, ya ake?
Tukawa nake. Eh, to ni za a kira ni ne ce in jira a daidai gadan kawo. Eh, to sannan da an bani kuma sannan sai na wuce da shi.
A 'yan kwanakin baya ne dai aka dinga samun karuwar hauhawar sace mutane a jihar Kaduna kafin sauya salon tsarin tsaron jihar Kaduna da yasa abubuwan suka yi sauki. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To Allah ya kyauta. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan. Madalla mun gode nasu dan tsoho kwanta gora. A can jihar Plateau ma an samu shanu a hannun wasu da ake tuma barayin shanun ne, kamar yadda Zainab Babaji ta aika mana a cikin wannan rahoton.
Rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau ta cafke wasu gaggan barayin shanu da ke haddasa rikici tsakanin al'ummomin da ke yankunan Manguzu a barkin Ladi da Jos ta Kudu. Kakakin rundunar tsaron Captain Ikedici Iweha ya shaida mun cewa a yanzu haka suna rike da barayin shanun da masu sayen shanun satar da ma masu yanka shanun suna saidawa.
Da muka samu wannan rahoton muka fara bincike muka samu mutane shida. Kwatan baunan nan rayi ne suke yi a tekice. Da muka fara bin su muna ita kamu muna bincike muna ita kamu har cikin bukuru muka same su. So wannan yana cewa barawa ba shi da gunzama. Dole ne al'umman da suke cikin gari su nuna waɗanda ba su da halayen mai kyau kamun su jawo barna wa gari. Yanzu da aka yi kwatan nan inda ba wai mun ɗauki mataki ba da abin da za a jide shi yanzu shine kai wa hari. A rasa rayukan mata, a rasa rayukan yara, a rasa rayukan dattije wayanda basu je sata ba, basu san kan ko wutsiyan abin da aka yi ba. Muna kira ga jama'a su bada haɗin kai, su nuna muna 'yan ɓata gari. A samu a cire su daga cikin gari kamun su jawo ma mutane wahala.
Kakakin rundunar tsaro ta Special Task Force kenan a jihar Plateau, Captain Ikedichi Iweha. Shugaban kungiyar Miyetti Allah reshen jihar Plateau, Alhaji Nura Abdullahi, ya yaba wa jami'an tsaron bisa kokarin kamo barayin, ya kuma ce har yanzu dai akwai sauran aiki.
Muna ta kan haɗa kai domin mu ga mun yi duk abin da za mu yi domin mu taimaka wa zaman lafiyar nan ya dawo ya tabbata ya zama an samu tabbataccen zaman lafiya a jihar Plateau. To yanzu muna nan kan wani shiri da muke na saduwa da jama'ar mu, muna bi riga-riga ƙauye-ƙauye, ƙaramar hukuma domin mu jawo hankalin al'umma don a zauna lafiya. Ko da yake muna dan samun matsaloli daga nan zuwa can, misali daga 26 ga watan 2 zuwa yau an kwashe shanun Fulani garke 22. Daga ciki an kashe mutum 3, wanda wayannan garke guda 22, 18 duk an dawo da su babu abin da ya same su saboda haɗin kai da muke samu a wajen jami'an tsaro.
Shi ma shugaban kungiyar matasan Birom na ƙasa Choji Daliop ya ce, duk da ƙware-ƙwarewar zaman lafiya da aka samu har yanzu ana samun kisan sarika noke a wasu yankunan jihar.
Godiya ga Allah domin dai akwai zaman lafiya. Kwanakin baya shige sati ka ji an kashe angwa ko iyali ko a tare mutum a hanya a kashe. Ko da shike akwai alamun cewon wannan zaman lafiyan akwai wadanda ba su so, domin yanayi da muke ciki mun ga ruwa riga ya soka. Yawancin mutanen mu Birom muna noma kuma an koma yin gona. To Fulani dai yanzu suna kiwo har cikin gidaje har gonaki. An suna hakan sai kaga wani lokaci ya sama mai gona fushi. To garin magana sai kaga damuwa ya tashi, wanda ina ga kusan a kowane rana sai an samu wannan damuwa wanda za a harharbe mutane.
Rahotanni daga yankunan iyakar jihohin Plateau da Taraba na nuni da cewa an samu rasa ran mutum guda, yayin da a wasu yankunan kananan hukumomin Wase da Lantanta Arewa ake samun rashin jituwa kan filin noma, inda al'ummomin ke bukatar jami'an tsaro su ƙara sa ido. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Ashe gari ɗin da ɗan sanda rigima ba za ta tashi.
Yau wanda shege za ya tada ta, yanzu ɗan sanda su kama shi. In ya yi za a zikira shi, in kuma babu za a su kulle shi.
Dawa ya banyi taɓar da za a sosai su da ai na san ku ɗan sanda. Ai na kala mutum ga aiki ne dibo banda taɓar da za ta yi.
To mun gode Zainab Babaji. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC, kuma mu yanzu nan agogo ya ce ƙarfe 3 ne na tsakar dare da minti 18. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da malama Hauwa Maina, ƴar wasan fina-finan Hausa. A yau za ku ji ci gaban hiranmu da ita, inda na fara yi mata wannan tambayar. To malama Hauwa, cikin fina-finanki wanne ne zaki ce yafi burge ki ko kuma yafi farin jini ga jama'a?
Wani gaskiyar magana ba zan iya cewa gashi bane, amma ni na san akwai gwaska, mutane suna ta damuna a kan shi, shi ma wannan dry din mutane suna ta damuna a kai. Sai akwai film ina da na yi, Rai da So. mutane shi ma suna ta magana akan shi rai da su wannan nawa ne na da ne producer.
To me zaki ce game da waɗanda ke ɗaukan masu yin fina-finan Hausa kamar wasu gagararru ne ko kuma ba su da kamun kai haka? Wane kira zaki masu?
Yanzu abubuwa sun dan yi kyau because mutane sun samu fahimtar al'amuran ba kaman da ba. Amma still duk da dai ba za a rasa ɗaiɗaiku ba, kiran da zan musu shine su fahimta cewa wannan sana'a ce. Kuma ana karanta shi ma a jami'a wanda za ka iya zuwa ka karanta shi a matsayin course on its own. A matsayin course. Saboda haka shi sana'a ce. Saboda haka mutane su fahimci haka. Idan mutum ya yi kuskure kana ganin abin da ya yi bai dace ba, to sai ka yi ƙoƙarin fahimtar da shi ba wai ka zage shi ko ka la'ance shi ko ka kushe shi ba.
Haka.
Ta nan ne za ka iya gyara shi idan ka jawo shi jikinka ka ce to wannan abin da kuke dama haka kuka yi dama haka kuka yi. To kaga ka yi gyara. Amma idan ka la'ance shi ka kushe shi to ai baka gyara shi ba kuma baka gyara al'umman ba.
Wannan haka.
Tunda al'umma ba za su fasa kallon sa ba. To nokon a gyara kaga ka bata ne kai kanka wanda kake ganin an yi kuskuren tunda baka gyara ba. Roƙon da nake musu kenan a riƙa mana gyara instead of maimakon a ce ana kushe mu ko ana zagi mu.
Haka. To sannan kuma bacin haka malama Hawwa wasu ma na zargin cewa wasu daga cikin masu yin fim suna ƴan shaye-shaye. Me zaki ce game da wannan?
To ni dai abu na farko da zan ce shine duk kariyan duniya ko kuma in ce duk sana'an duniya akwai bata gari akwai kuma na gari. So ba zan ce a batun da ni ba na yi saboda haka amma in akwai masu yi ina kira gare su daina. Wanda kuma ni ban yarda da wannan cewa wai sai an fitar da mutum hayyacin shi sannan zai iya facing camera ko zai iya yin wani acting ba. A'a ban yarda da wannan ba.
To yanzu ga masu son ki ko kuma masu sha'awar fina-finan ki me zaki ce masu?
To alhamdulillah ina kira gare su da Allah su ci gaba da kaunata kuma su ci gaba da yi mana addu'a kuma Allah ubangiji ya kara mana dankon soyayya kuma duk inda suka ga nayi kuskure don Allah su neme ni ko kuma su tura min ko da ta text ne akan cewa Hawwa kin yi kuskure wuri kaza ki gyara kuma ni a shirye nake a kullun in dauki in karbi gyara kuma ina musu godiya Allah kuma ya bar mu tare nan Allah kuma ya saka da alheri
amma wannan haka yake. To zuwa nan gaba wani shiri ko kuma ya kudirinki akan harkar film zaki ci gaba da yi ko ko akwai wani abu kuma da kike son ki kara ki ga kin cimma a rayuwarki?
Gaskiyar magana zan iya cewa na yi fina-finai kuma na tafi courses, na yi courses na directing, na yi acting, na yi courses na da certificate da yawa akan courses. Wanda ni fata na shi ne a ce yau na ɗan buɗe wani ɗan kafa wanda zan riƙa impacting ko ni ma in riƙa koya ma wasu harkan. Haka to shi ne yana cikin buri na da nake so in bude academy na wani kaina wanda zan riga nima riga impacting masa wasu knowledge akan abin da nima naje na koyo sabo wanda su kuma ba su da ilimin sa.
Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya 20 namu na yau sai kuma mako mai zuwa in Allah kai mu za ku je mu da ƙarashin wannan hirar. Yanzu a madadin babbar bakuwar tamu malama Hawwa Maina da Miss Julie Leathers Gresham da ta taya na hada shirin da daidaita mana sauti, ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To madalla mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, mai magana Baffa Adama Rifata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Umar Najeriya mun godewa Allah subhanahu wata'ala da ya bamu gwamnatin Buhari, gwamnatin APC, gwamnatin Canji. Kuma ko ba komai an samu ci gaba musamman ta wajen dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar nan. Kuma gashi yau an raba mu da raran mai wanda tun da ma shi hana ƙasar nan samun ci gaba da haɓakar tattalin arziki, ya kafa tushen cin hanci da rashawa a ƙasar nan. Kuma ƙasashe da dama sun sha faɗawa gwamnatocin da suka wuce cewa wannan tallafin bai da amfani ga talaka. To alhamdulillahi gashi yanzu mun yi ban kwana da shi, kuma Allah hana shi dawowa. Uwa uba rikici wanda yake cin mu ƴan arewa da ƴan Najeriya na Boko Haram da rikicin satan dabbobi da mutane da kuma har ila yau rikicin ƙabilanci da addini, ko ba komai alhamdulillahi kusan kashi 75 bisa 100 an yi maganin waɗannan abubuwa.
Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Zulanda, mukalla Ija, Jigawa, Najeriya. A isa karaman da gwamnan jihar Ekiti ya yi na cewa zai hana Fulani kiwon shanu a jasa, wannan kalamu ba masu kyau ne, kuma bai kamata babban mutum kamar gwamna ya riƙe irin wannan kalamu ba. Ta haka ya kamata gwamnatin tarayya ta ja kunnensa da faɗar irin waɗannan abubuwa, domin kowane ɗan Najeriya yana da dama ya je duk jihar da yake so ya zauna.
Assalamu alaikum sashen Hausa Federation of America. Mai magana Garban Dilo Muhammad Ibrahim da Gaza tun da Fulani kalmar kuma tsoro jihar Bauchi Najeriya. Alala jisa mukan da muke zaune a yankunan karkara, wallahi muna cikin matsala da takurawa da shiga cikin wani tsakani wuya. Saboda na farko saman karamar hukuma a nan ne inda muke zuwa ba da kuke ko sai mu damu mu, amma yanzu ta zama kufayi. Kaga na farko ba a yi zaɓe ba yau shekara guda kenan, na biyu ba a zaka tamu ba a wannan karamar ƙananan hukumomin nan, na uku kasan da ake bayarwa na asusun tarayya na karamar hukuma ba a turowa, don haka yanzu ƙananan hukumomi sun zama kufayi, sun zama cikin
mu na ƙarshe wato labarai, amma wannan kana takaice.
Yau Juma'a Barack Obama ya zama shugaban Amurka na farko da zai kai ziyara Hiroshima, birnin da jiragen yakin Amurka suka jefa makaman nukiliya a yakin duniya na biyu ranar 6 ga watan Agusta 1945. Shugaba Obama ya ce ba zai nemi gafara kan shawarar da shugaban Amurka na zamani Harry S. Truman ya dauka na jefa makaman nukiliya Hiroshima, wadda nan take ya halaka mutane 80,000 ya kuma gama da kashi 90 cikin 100 na wannan birni. Dan takarar shugabancin Amurka jam'iyyar Republican Donald Trump jiya Alhamis ya alkawarin zai soke yarjejeniyar yadda kasashen duniya suka rattaba hannu a kai kan dumamar yanayi a birnin Paris, a cikin wani jawabi da ya gabatar a wani taro kan harkar man fetur da aka yi a jihar North Dakota. Ya soki Madam Hillary Clinton wacce take kan gaba a takarar da ake a jam'iyyar Democrat dangane da matsayar ta kan manufofi da suka shafi makamashi, ya zana dalla-dalla irin bambance-bambance da suke tsakaninsa kan batu da zai yi tasiri a zaben na Amurka da za a yi cikin watan Nuwamban bana. Jama'a Amurka suna gargadin cewa karfin kungiyar ISIS na iya janyo ayyukan ta'addanci a fadin duniya ciki har da Amurka ba tare da wata mu'amala tsakanin kungiyar da waɗanda za su aiwatar da ɗanyen aikin ba. Muna cikin wani sabon babi na ta'addanci a fadin duniya, inji mukaddashin sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida Alejandro Mayorkas a bayani da ya yi a gaban wani kwamitin majalisar dokokin Amurka jiya Alhamis, saboda yanayin irin waɗannan hare-hare da suka samu sarsala daga kungiyar ISIS yana da wuya kungiyoyin leƙin asiri da jami'an tsaro su gano su nan take. A Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, jami'an tsaro sun tarwatsa zanga-zanga a duk fadin kasar jiya Alhamis. Wakilin muryar Amurka a yankin ya aiko da rahoton cewa an hakikance cewa an kashe akalla mutane biyu a birnin Goma da ke gabashin kasar. Masu zanga-zanga sun taru a kusa da ginin majalisar dokokin kasar. Manyan jam'iyyun hamayar kasar ne suka shirya zanga-zangar domin nuna adawa su kan ikirarin cewa shugaban kasar.
To yanzu kuma anan mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa. Amma kafin mu tashi, bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan Reverend Godwin Ikezia, tsohon mataimakin cocin Ekwa, wanda ya rasu a garin Jos. Za a yi addu'o'in tunawa da shi yau Juma'a da karfe 4 na yamma a cocin Ekwa da ke Plateau. Kana za a yi addu'an jana'izarsa na rana kafin a binne shi a Kent Academy da ke Miyango.